hijriya, wanda shi ne dace da 16 ga watan 9 shekara ta 2018 miladiya. Za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun mu na Sahih al-Bukhari. Za mu tashi kitabul maghazi a hadisin Abdullahi ibn Maslama. مالي تي حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أروة بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني أروة بن الزبير أن عائشة قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة وقال عتبة إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه عبد الله بن زمعة. فقال سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. قال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي هذا ابن وليدة زمعة ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبه عتبة ابن أبي وقاص. قال ابن شهاب قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقال ابن شهاب وكان أبو هريرة يصيح بذلك. حديث عبد الله ابن مسلمة Al-Qa'nabi kenan daga Malik dan Anas, Imam Malik kenan, shi kuma daga Imam Zuhri, shi kuma daga Urwa dan gidan Zubair ibn al-Awwam, shi kuma ya rawaito daga nana Aisha. Sai da daga wani isnadin na Lays ibn Sa'd al-Imam, wanda Imam Zuhri ya kawo shi da cikakken isnadin sa fi Zuhriyat. Yace Yunus ibn Yazid al-Aili ya zantar da shi daga Zuhri, shi kuma yace daga Urwa ibn Zubair. Amma Hafiz ibn Hajar yake cewa wannan lafzu ne riwayati Yunus, wannan lafzin na riwayar Yunus ne. Nana Aisha ne take ba da labari cewa akwai wani mutum mai suna Utba ibn Zama'a, Utba ibn Abi Waqqas, Utba ibn Abi Waqqas. An ce shi sahabi ne wasu kuma suka ce a mata kafiran yarsu yana kafiri kamar yadda Abu Nuaym yake faɗa. Wannan mutumin Utba ibn Abi Waqqas, in za ku iya tunowa akwai lokacin da aka ce an karya wa annabi haƙorinsa, an jefe shi, an fasa masa baki, an karya haƙorinsa raba'iyyar. To wannan mutumin shi ne ya yi wa manzon Allah wannan raunin, shi Utba ibn Abi Waqqas. To shi ne ake saɓani, shin ya musulunta ya zama sahabi ne ko kuma ya mutu yana kafiri? To yanzu zai bari mu ji kissar shi Utba ibn Abi Waqqas. Shi ne ya ba da saƙo wa ɗan uwansa Sa'd ibn Abi Waqqas. In za ku iya tunawa, muna da wani mai suna Sa'd ibn Abi Waqqas, wannan sahabi ne sananne mashhuri ko? Sa'd ibn Abi Waqqas yana cikin sahabbai guda goma da Allah ya musu albishir da gidan aljanna, asharatul mubashirina bil janna. Tayyib, zai iya yiwa da mutum musulmi ne ya zama yana da ɗan uwansa ko yayansa ko wani nasa kafiri? To shi wannan Utba ibn Abi Waqqas shi ne ya ce wa Sa'd ibn Abi Waqqas, idan baiwa wance ta haihu, in baiwa wance ta haihu, to ka ɗauko mun ɗanɗan nawa ne. Ya ce shi ne ya yi alaƙa da ita, kar wani ya zo ya ce zai ɗauke ɗan. Sunan ɗan Abdurrahman ne ɗan da za a ɗauka ɗin. An yaqbid ibn walid zam'a, so anan kamar ya bashi wato saƙo ne cewa ka ɗaukan min ɗana in na mutu, zan yi tafiya, zan je kaza, zan yi kaza, in na mutu wance ta haihu, to ɗana wani. To wannan walida ɗin Hafiz ibn Hajar ya ce ba a gano wace ce sunanta, sunanta ba. Ya ce wa ƙala Utba innahu ibni, to sai wani mutum kuma na biyu shi kuma Utba, ai afwan, sai Utba sai ya ce wannan ɗani kuma na wani. Kaga yanzu ana jayayya ne akan yaro. Falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makka, wato fi zamanin fathi kenan, yayin da manzo Allah ya zo makka a lokacin fathu makka, Sa'd ibn Abi Waqqas sai ya je ya ɗauki wato wannan yaro don ya tabbatar da saƙon da ɗan uwansa ya bashi ya aikata kaɗan. A wata riwaya aka ce lokacin fatu makka ne Sa'd ibn Abi Waqqas kawai sai ya ga yaron, yana ganinsa sai ya ga alamar jinin sa ne, ma'ana wannan ɗan yayana ne, wannan danginmu ne yaron nan, ya gan shi da kama, kawai sai ya ɗauki yaro ya karɓe shi daga hannun uwarsa. A nan abinda ake so a ce maka, a lokacin zina aka yi da ita baiwar, amma ka duba abin mamaki, ba sa ƙyamar danganta wannan ɗa zuwa gare su. Zina aka yi da ita, wannan yana cewa ɗana ne, wannan yana cewa ɗana ne. To da ya ga yaro ya yi kama da shi, tun da dama ya ce masa ya je ɗauko shi, kawai sai ya je ɗauke shi. Fahtadanahu ilai, ya kama shi ya riƙe shi, ya ce wannan ɗan ɗan uwana ne, wa rabbil ka'aba, na rantse da Ubangiji ɗakin ka'aba. Ya kawo shi fa aqbala bihi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, نکاش وجم مندر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اقبل معه عبد بن زمعہ سی کما گا ونی شی کما عبد بن زمعہ شی ما یبیو ینا رکچی یچی ونن یارن دن بیور بابا نانی نام نے ونن قنی نانی سی سعد بن ابی وقاص یچی هذا ابن اخی ya manzo Allah wannan dan dan uwana ne ahida ilayya annahu ibnuhu ya riga ya mun wasiya ya kuma ga ya mun cewa idan an yi haihu wannan dan sa ne to wannan baiwa fa tana gargashin wani mutum ne kuma wannan mutumin shi yake kebanta da ita to ga wani kuma a gefe Utba ibn Abi Waqqas ya turo dan uwansa Sa'd bin Abi Waqqas cewa ya dauke masa yaro idan bau gane ba kamar mutum ne yana da matarsa kawai wani ya ce idan matan nan ta haihu a zo a dauke masa dan dan nasa ne matar wani ne shine aka kawo wannan rikici wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي هذا ابن وليدتي زمعة أي وانت نواناني نجد وليدة زمعة وليدة زمعة ولد على فراشه أو تروار يشي ولد على فراش أبي يا رنا أنه فيش أشمبتر باباناني manzo Allah ya duba yaro sai ya ga ya fi kama da walidatu zam'a da fa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ibn walidati zam'a fa idha huwa ashbah an-nas bi utba ibn abi waqqas sai ya ga afwan ya kalli yaron sai ya ga yaron ya fi kama da wannan Utba ibn Abi Waqqas dan uwan Sa'd ibn Abi Waqqas amma an haife shi a can gidan bai yi kama da ubansa ba dai da ake tsammanin ubansa din ne sai aka ga yayi kama da wanda dai yayi zina da ita baiwar na'am wannan baiwar a gidan wane take baiwar wane ne ya kamata idan an haifi dan nan a ga yayi kama da wannan wanda take karkashin sa to amma sai yanzu kuma sai aka ga yaron da aka haifa nan bai yi kama da mai gidan nata ba ya fi kama da wancan din dai da ya aika sako ya ce a dauke masa dan sa ya san tsiyar da yi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Abd bin Zam'a ya kai Abd bin Zam'a a kamar na tsallake wani abu ko fa idha huwa ashbahu an-nas bi Utba ibn Abi Waqqas fa qala sallallahu alaihi wasallam huwa laka huwa akhuka sai manzo Allah yake cewa a wannan naka ne kuma dan uwanka ne ya Abd bin Zam'a ya kai Abd bin Zam'a mana wanda ya zo yake cewa wannan dan babana ne an haife shi a dan a shimfidar babana sai annabi ya ce dauke yaron karbe shi danka ne ai wannan dan uwanka ne rike shi yana hannunka kenan annabi yayi ignoring kama da yaron yayi da wancan annabi bai mai da hankali akan kamar ba sai ya fi mai da hankali akan a yanzu kan wannan baiwar a gargashin wa take a gargashin wani take so dan da ta haifa za a danganta shi ne zuwa ga wannan mutumin da yake tare da ita shi yasa yake cewa kai Abd bin Zam'a dauki yaron nan naka ne mana dan babanka ne min ajli annahu wulida ala firashihi ba wai dan wani abu ba dan saboda an haifi yaron nan akan shimfidar mahaifinka to anan gurin abin nan nake so ku gane shine duk lokacin da mace wannan hukunci ne fito duk lokacin da mace tana karkashin aure sai ta je Allah ya kiyaye ta yi zina da wani yayi mata ciki sai ta zo ta haihu to idan an zo koda dan nan bai yi kama da ubansa ba ya fi kama da wancan wanda ya yi zina da ita to wannan dafa za a bar shi a wannan gidan ne me yasa saboda an haife shi ne a shimfiɗar wannan mai gida me ma'anar a shimfiɗar wannan mai gida a lokacin da ta yi cikin har ta haihu duniya ta sani cewa matar wani so yaran sai a bar shi a gidan amma kuma yaron ya zama dan shuba ya zama dan shuba me dan shuba akwai shakka akan lamarinsa tunda ga zahiri yayi kama da wancan wanda yayi barna da matar to amma hukuncin shari'a ta ce za a bar shi ne anan me yasa saboda yanzu wannan kaga Utba ibn Abi Waqqas ya faɗa ƙarara shi fa wannan ɗana sani ma'ana ya san cewa shi ya keɓance da wannan baiwa ta wancan mutumi ya yi ɓarnan nan da ita amma da aka zo ɗan uwansa ya ɗauke ita baiwar ya ɗauke ɗan a Sa'd bin Abi Waqqas manzo Allah ya ce a'a duk da cewa ya yi kama da Utba ɗin sai ya ce a bar shi a gidan wato Zam'a walidatu Zam'a walidatu Zam'a baiwar wani mutum mai suna Zam'a ne waye waye Zam'a din nan mahaifin Sauda mata Annabi ba akwai Sauda bintu Zam'a ba Mumtaz Sauda bintu Zam'a babanta Zam'a wannan baiwar da aka yi zina da ita ta sace ina fata ana fahimta to akwai ƙaninta mai suna Abdu ibn Zam'a Abdu ibn Zam'a ita kuma Sauda bintu Zam'a ina so ku gane kullin abin shi Abd bin Zam'a ya san bai wannan ta uban shi ce kuma ana tsammanin idan ta haihu ai dan babansa ne tunda shi ne zai keɓanta da ita to shi kuma Utba ibn Abi Waqqas ashe ya keɓance da ita wannan baiwar baiwar da ba tasa ba baiwar Zam'a kuma har ma yana ganin cewa shi ya mata wannan cikin to shine saboda tsabar wato kokari za a ce irin nasa ko ba za a ce daurin ido ba ko na abu har ma yake wasiya wa dan uwansa in wance ta yi ka dauko min nan to shine aka zo ana rikici a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama shi Abd bin Zam'a kenan yaron nan me zai zama alakarsa da shi in kun gane karatun wannan yaron dan zinan da aka haifa wannan yaron me alakarsa da Abd bin Zam'a kanin shi ne to me alakar yaron kuma dan zinan da Sauda bintu Zam'a ita ma dai me kanin ta ne ko kun gane wannan ko sai shi kuma Sa'd ibn Abi Waqqas me alakarsa da yaron kenan inda an bashi yaron dan uwansa ne ko shi daman dan aike ne an turo shi zuwa karbi yaro ne طيب to yanzu an zo ana rikici da Sa'd ibn Abi Waqqas shi dan aike ne da kuma Abd ibn Zam'a wanda shi kuma yana gadarar baiwar babansa ne to sai nace muku da aka duba yaron sai aka ga yayi kama da wa Utba ibn Abi Waqqas dan uwan Sa'd ibn Abi Waqqas mu yanzu a hukuncin mu ne a zahiri sai a ce a to wannan yaro ya kamata shi dauke shi ka tafi da shi kawai to amma wannan zai bi yaron har ya mutu za a ce dan zina ne za a ce an haife shi ba ta hanyar shari'a ba za a ce kaza in ya girma zai shiga cikin kunci zai shiga wani sauran to sai annabi ya duba sannan sai ya ga bai wannan haliyan a karkashin waye take tana karkashin Zam'a take to sai Abd ibn Zam'a sai annabi ya ce zo dauki wannan yaron kaninka ne dan uwanka ne tafi da shi ka hada shi cikin ƴaƴan babanka to kai kuma Sa'd fa tafi yi hakuri to amma sai annabi ya yi wani hukunci yanzu a ka'ida tunda kanin sauda ne ai kaga ba wani hijabi tsakanin su ko inda cikakken da ne da babu shubha a kansa Sauda binti Zama ai kaninta ne kenan ba sai ta sa mai hijabi ba to amma duk da haka annabi sai ya ce da shi da matarsa Sauda to kinga ihtajibi minhu ya Sauda yaran nan fa ki sa masa hijabi kar ki ga na ce a dawo da shi gidan ku to dan shubha ne ki sa hijabi ko da zai zo gidanki to ki sa masa hijabi ku yi alaka da shi tsakanin me da hijabi min wara'i hijab to me yasa annabi yana hukunci yayi wannan hukunci ne dan saboda akwai shubha dan babu garanti tunda shi kam a ganin sa dai zahiri wannan dan dan gidan Utba ibn Abi Waqqas to ya dan gidan Utba ibn Abi Waqqas zai zo yana kallon Zam'a ai Sauda binti Zam'a ai kaga bai zo ba to wannan shine hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi so kenan inda za a samu irin wannan Allah kiyaye mace da zai ta yi barna a wani wuri to yaro dai za a bar shi a nan gida duk da cewa yana da shubha duk da cewa akwai shubha dan a rufe asirin yaron ba wai dan tabbas garanti cewa dan mai gidan ba ne ba sai ya yi haƙuri ya je ta bashi masara yana ci yana ta cafa ne yaro yana ci to shine malaman fiqhu suka yi ta sabani wanda za mu zo mu karanta nan gaba kaɗan insha Allah za mu tattauna akan matsalar shin dan zina zai ci gadon babansa ko bai zai ci ba to ko yawanci dan zina ma cewa ake bai da uba ko to amma dan zina kala-kala ne yawwa kamar ya kala-kala yanzu akwai matar da take karuwace wal iyazu billah tayi da wancan tayi da wancan tayi da wancan tayi da wancan ta dauki ciki ta haihu a irin situation din da ba za a iya gane dan waye ba a cikin wanda tayi barnar da shi ita kanta ba za ta iya cewa dan wani bane saboda ai ba ganewa za ta yi ta dauki cikin ba sola ne kaga idan tana lokacin da take alaka da shi lokacin da take alaka da mazan da take alaka da su ita mazinaciya mace mazinaciya ai ba za ta iya gane waye yayi mata cikin ba a cikin mutum 20-30 sama da haka da ta yi tsiya da su wal iyadu billah to wannan shine cikakken dan zinar da ba za a iya danganta shi ga wani mutum a ciki ba dan babu dalilin a danganta shi da wani mutum kun gane wannan guda daya tayi akwai dan zinan da wani mutum ne yake keɓanta da wata mace shi kaɗai yake alaƙa da ita amma ta zina yanzu akwai wal iyazu billah akwai matan da zaka ga suna zina ɗin amma da mutum ɗaya take zina mazinaciya ce amma mutum ɗaya ne
yake zuwa yake lalata da ita. To sunan aikin da suke yi zina ko? To amma hakikanin gaskiya wannan dan idan ta yi ciki ta haife shi dan waye? Na'am, dan wannan dan dadiran. To shine wasu malamai suke cewa a yanayin da aka kasa gane dan waye a cikin masu zinan nan da yawa da wannan mata, wannan tabbas ba za a ilhakin wannan da a ce ga ubansa, a danganta shi a ce wane dan wane ba. Shi kam sai dai a kira shi da sunan uwarsa. Idan an zo rubuta suna a makaranta sai dai a ce wane dan wance, saboda ba a san uban shi ba. Ka fahimta? To amma wancan wanda ta san ga wanda ta yi lalata da shi, shi ma ya sani. To shine wasu malamai suke cewa duk da dan zina ne za a danganta shi zuwa ga babansa. Har ma aka zo maganar rabon gado, suka ce babu wani abin da ya hana da zai ci gadonsa ba, tunda kuwa ai maniyinsa ne. Sai kuma sauran malaman waɗancan na fiqh suka ce a ba za a danganta shi da shi ba, ba zai ci gadonsa ba. Saboda me? Saboda ba ta hanyar shari'a aka sami yaro ba. To shine sai aka ce to wannan yaro shi ko yau ina za a rataya shi? Wa za a rataya shi? Ba ai mai adalci ba. Wanda a rufa mai asiri a ce wancan ne ubanka, ko ba haka bane ba? Wancan ne babanka. Sun yi laifi, sun yi zina. Sannan in ya zo gado ma, wasu cikin malamai suka ce ba abin da zai hana ya ci gadonsa, tunda dai babu shubha a ciki ai. Ko akwai shubha? Wannan kauli ne cikin maganganun malamai, su kuma gaskiya sun hana. Shahararriyar magana da muka sani, dan zina baya cin gadon ubansa, haka ake faɗa. Haka ne shahararriyar magana. Kuma ba za a danganta shi ga wannan ba, amma wannan situation din akwai bahasi da bincike da malamai suka yi, wanda wasu suna ganin za a yi alhaq bihi. Kuma yana iya faruwa, ƴan uwana, yana iya faruwa. Ana iya samun wancan din, ana iya samun kuma wannan din. Ni duk wannan case din duk ya zo mun gurina. Kwanan nan wani yaro ya bugo waya yake faɗa bawan Allah, mutumin kirki, ya ce akar makallahu kaza kaza kaza, ni ɗalibinka ne kaza kaza kaza. Ya ce ina cikin damuwa ne, ina neman ka bani shawara. Malam yaro ne ya hadace Qur'ani, yana limanci a masallaci, yana karanta a makarantar Islamiya. Ya ce amma nayi iya bugun duniyan nan, mahaifiyata ta gaya min ina babana yake, matan nan ta kasa gaya min shi. Sai nake jin kishin-kishin a anguwa, ana jifa na cewa bani da uba. Ya ce malam hatta kai ga ina jin haushinta, mahaifiyata ce amma haushinta nake ji. Ya ce nayi duk inda zan yi ta nuna min waye babana, a'a ya mutu ne, ta gaya min in an ya mutu a ina ya mutu, in ma ya mutu ina ƙaninsa, ina yayansa, ina ubansa, ina danginsa, ni a wani ƙauye babana yake, dan ina ne asalinsa? Ba bayani. Na ce yanzu to a ina kake? Yace tana aure ne a wani gida, amma ba babana ba ne. Shi daman mai gidan ya ce shi ba babana ba ne. Shi ne ce wai ya zai? To ga fatawa gare ku. To wannan akar makalla shi ne implication ɗin. Wato mace ta je ta lalata rayuwarta, ta je tana yawon banza, ta je ta yi tsiya, ta jefa ɗanta cikin tasko da damuwa. Amma yaron nan babba ne a cikin unguwarsu, ya haddace Qur'ani, ustaz ne gashi, amma wannan abin ya ce wallahi malam, in na tuno shi wallahi na gama bacci kenan malam. Malam kaga muhimmancin uba ko? Uban mutum mahaifin shi ko mahaukaci ne, wanda a ce wannan mahaukacin baban wane ne? Yanzu anan kaga mai uba mahaukaci ya fi wannan mutum. To jama'a, shi ne muhimmancin ku gane haɗarin zina, haɗarin mutum ya je ya yi zina yaje ya shuka wani da a wani wurin da za a zo a nemi uban yaron nan a rasa. Zinan da yau an mai da ita ruwan dare. To shi kuma kes na biyu, wannan ita kuma mace ce, ita ma uwar ta je ta yi lalata, ta yi abin da ta yi kaza 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 kaza. To ita uta uwar ma ta dan yi kokari da yarinyar ta tashi, ta tashi a wani gida, wani ya rufa mata asiri ya aure ta, ko da yake ana zargin bai sani ba. Yarinyar sai take cewa wannan mai gidan baba 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 baba, sai ya kira ta sai ya ce mata, kin gani fa ba babanki bane, ni ba babanki bane, amma zan gaya miki sirri, ni na aure mahaifiyarki ne, ban san babanki ba. Ya iya yayi shahadar ya rufe ido ya auri matan nan, ta zo da ɗa bai san daga ina ta samo, ta zo da ɗiya bai san daga ina ta zo da ɗiyar ba. Da yarinyar ta matsa lamba, sai ta nuna masa wani mutum, ce wane wane shi ne ubangi, shi ne take ta binsa, tana ta binsa, tana ta binsa. Kudin makaranta wani lokacin ya bata, wani lokacin ya hana, wani lokacin ya bata, wani lokacin ya hana. Wata ran ta matsa sai ya ce, ke ni fa, ya gaya wa yarinyar kenan, ya ce, ke ni fa ba ubanki ne na shari'a ba, kawai rufa asiri ne, ina rufa a uwarki asiri ne nake taimaka miki. Ka duba fa, shi ya yi tsiya da uwar tun a yarinta aka samu ƴar. Uwar ta ke tura ƴar wajensa don saboda hididdimin makaranta, wahalhalinta na yau da gobe. Da yarinyar ta matsanta masa da bani bani, shi ne yake gwaɓa wa yarinyar, ya ce ba shi ba ubanta ne na hanyar shari'a ba, kawai a hanyar banza aka same ta. Sai kuka. Amma ya yadda shi ya yi lalata da uwar aka same ta. Kuma ita uwar ta ce, kuma ga kama, amma bai ɗauko ta ya sa ta cikin ‘ya’yansa a gidansu ba, a gidansa ba, don ‘ya’yansa za su tumce shi. Wannan kuma ina uwarta, yaushe ka auri uwarta? Don haka sai ya bar yarinya tana bin uwarta. Wanda ya auri uwarta ta ya rufa mata asiri, daga baya yarinya tana baba baba, shi kuma ya ga ba ‘yarsa ba ce, ya zai ya ce ‘yarsa ce? Don kada ma ya mutu a zo a ce za ta ci gado. Aka tura ta can ɗin, kuma shi kuma yana ganin ai tunda ba ta shari'a ba ne, karfa ta takura masa, ke fa ba ‘yar shari'a ba ce. Wallahi malam, ina gaya maka, ana gaya maka irin abubuwan da mutanenmu suke. Shi yasa duk masifar da kaga ta same mu, wallahi ku daina mantawa da laifukan da muke yi. Allah, wallahi bima kasabat aydikum ne, ana ta'adi. Yanzu jiyan nan muna karatu, wani bawan Allah yake gaya mu, yace wannan zahiri ne, ya sani, yace a garin su akwai mutumin da aka sani, mutum ne wanda yake mara kirki kuma mai aure, zuwa yake yana luwaɗi. Ka san me yake in ya kai ya zo billah, idan ya zo yayi luwaɗi da mutane suka haɗu kungiyar su na ƴan luwaɗi, yayi luwaɗi da su, sai kuma ya ba su dama su je su yi zina da matansa, matan shi na aure fa, shi ya yadda su zo yayi luwaɗi da su, sannan kuma sai ya ba da dama su je su yi lalata da matan shi, kuma matan kuma su yadda. Yace wallahi malam, mutum yana nan yana rayuwa a cikin mutane, kuma ana kallon sa, kuma an san shi, kuma ba wanda zai mai magana. To yaya musibu ba za su same mu ba? Yaya bala'i ba zai same mu ba? Yaya ba za mu shiga cikin talauci ba? Yaya Allah zai yi albarka a cikin kuɗin da muke samu? Yaya ba za a ci sace mu ba? Yaya ba za a ci sace mana yaya ba? Yaya ba za mu haɗu da shugabanni marasa tsoron Allah ba? Saboda mu ma ba mu da tsoron Allah, a tsakaninmu ma mun ƙi mu kyautata mu gyara mu'amala. Abinda za ka kafi ƙarfinsa za ka iya kiyayewa, amma son zuciya, duk wanda kaga mazinaci ne mai son zuciya ne, son zuciya ne. Kuma wani abun zaka yi dan ka kare mutuncin ƴaƴan da zaka tafi kabari, kazo kaje ka tare kaje ka haifi yaro yazo ta garantoyi ya rasa waye uban shi, baka cuce shi ba. Yanzu ana ta rikici akan zai ci gadon ka ko bai ci gadon ka ba. Yanzu wannan yarinya budurwar wa zai aurar da ita, wa zai aurar da ita, wa zai aurar da ita? Billahi alazim, har gwanda a ce ya tsuntuwa ce uwarta ta haifi ta jefar da ita a titi, aka dauke ta aka ci gaba da kula da ita, a ce tsuntarta akai ba san ubanta ba, har ma yafi mata mutunci. Duk wannan karatun da nake muku wannan matsalolin, kar ku dauka a cikin arna ne ake, a cikin musulmi ne, a cikin musulmi. Allah ka gyara halinmu. To shine manzo Allah ya ce yake sauda, ihtajibi minhu ya sauda, lalle ki sa masa hijabi. To wannan yana nuna mana ashe bai halatta mata su rinka barin jikinsu a bude, wasu ƴaƴa suna zuwa suna ganin su ba haka. Duk wanda ba muharramin ki bane ba, ki sa masa hijabi. In zaki magana da shi min wara'i hijab, yanzu irin gidajen da kowa yake shiga ko kuma yaran unguwa suna shiga, wane yana shiga, wane yana shiga, Allah ya saka muku da alkhairi, kuna da son mutane. Amma lalle matan gidan aiki ya same ku, lalle sai kun sa hijabi. Kar mutum ya yadda ya bar matarsa tana bude, kowa yana zuwa yana ganin ta, ke ma kar ki yadda ki bar kanki kina bude kowa yana ganin ki, kina cin mutuncin ƴaƴanki ne, dan ƴaƴanki za su tashi su ga baki da kamewa. Sannan kuma masu gidaje ya kamata ku sani akwai ka'idar zaman gida. Yanzu nan gidan Annabi ne, Allah ya ce wa azwaju ummahatuhum, matan Annabi su ne iyaye, amma ka duba an ce ta sa hijabi. So barin gida kara zubi a watsi, ba a kula ko ba a tsare darajar mata, maza suna haurawa suna shiga musu gida kai tsaye ba tare da an ba su dama sun kimta kansu ba, wannan haramun ne kuma cutar da mata ne. Ihtajibi minhu ya sauda, Annabi yayi aiki da wannan shubha kenan. Ihtiyatan, dan dai kawai dai a raba kafa, duk da cewa an tabbatar da danganta shi izuwa ga baban sauda ɗin. Me yasa? Lima ra'a min shabahi Utbata bin Abi Waqqas, saboda Annabi ya ga yaron nan yayi kama da Utba ibn Abi Waqqas, wancan wanda yake shi kan daman ya ce ɗansa ne, ba wani magana. Ibn Shihab yake cewa nana Aisha take cewa a riwaya manzo Allah ya ce alwaladu lil firash, ga ka'ida ta shari'a, alwaladu lil firash ay li sahibil firash zawjan aw sayyida, duk wani da to ana danganta shi ne ga shimfidar ubansa. Walil ahir, mazinaci shine al-ahir, al-ahir az-zani, al-hajar shi kuma a tabar da shi. Al-hajar ana fassara shi da al-khayba, al-khayba da na shimfida ne. Mazinaci kuma a aibantar da shi, a tabantar da shi, a jefe shi, duk ana iya fassara shi al-hajar, wato a jefe shi in jifa ya cancanta. Ko kuma ai masa bulala, shine dai al-khayba din. Wa kana Abu Huraira yasihu bidhalika, Abu Huraira yana fayada, shine yasihu, yasihu yu'linu, Abu Huraira fa yana yada wannan hukunci da Annabi ya faɗa. Al-waladu lil firashi wa lil ahir al-hajar, al-waladu lil firashi walil ahil al-hajar, lalle da fa na shimfida ne, amma duk mazinaci a zane shi ko a jefe shi, shine a aibanta shi, a tozarta shi, hukuncin mazinaci kenan. to kun ga yanzu ya tabbatar da hukuncin fiqhu da muka faɗa abun ba shi nan ba dadi ba dadi amma annabi yayin wannan dan rufa asiri ne gaba daya hukuncin dai shine in dai matar aure ce in dai ta je ta yi zina ko da ya tabbata ga wanda yayi zina da ita din nan to wannan dafa yana wannan shimfidar wannan mai gidan ne kai ka jiyo da ka bar matarka take alaka da wasu take kaza take kaza take wannan kuma yake nuna mana muhimmancin sa ido akan mata musamman na wannan zamani duk idda mace take kowa ce ce ita a sa ido akan ta maganar mutum ya bar matarsa ta je inda ta ga dama lokacin da ta ga dama ko ta yi mu'amala da ta ga dama da wanda ta ga dama bata taso ba a irin wannan zamani akwai hanyoyin fitina da yawa wannan wayoyin da muke sai musu manya-manyan wayoyin nan mace tana zaune a gida za ta halaka ko wasu kawayenta su halakar da ita mutum ya yi tafiya baya ƙasar ya ɗauki lokaci mai tsawo irin ma zuwa su zauna ɗin nan yana kamaru matarsa tana nan ko yana saudiya yana da wata matarsa a nan bare zo sai bayan shekara biyu uku malam ka ji wannan bala'i kuma wai aure ake suna nan fa bila adadin irin wannan matan tana zaune sai dai ya rinka turo mata kuɗi duk wata ko duk wata biyu amma shi yana saudiya yana zaune yana neman kuɗi ko yana kamaru ko yana chadi ko yana niger malam ba zai zo ba sai bayan shekara biyu uku wallahi akwai ƴaƴan da sun haƙura a haka suke zaman auren shi ma ya tafi yana wancan zamansa ya tafi ya bar talami lafiya ba ciki ba komai kafin ya dawo sai ya ga ta haihu kai ta tabka rikici ya ce ai shi ya tafi ya san ba ta da juna biyu ta ce nasa ne ya ce ba nasa ba ne kuma ga shi yarinya ce ta haifa suka yi ta rikici har girma ya zo an zo lokacin aure ya ce shi wannan yar ba ta saba ce amma kaga ya haƙura Bahaushe yana zaune da ita haka nan da ƙarshe dai da aka matsa mata lamba ta ce gaskiya yar makocinsa ne wallahi wallahi nake gaya muku ta ce yar makocinsa ne makocinsa ne kawai ya ga mai gidan baya nan kawai ya san ya zai alaka da ita kawai in ta ga biribiri kawai tana ganin ba a ganin ta kawai zai taɓarna da ita to shi yasa annabi ya wannan hukuncin zai iya faruwa dole a batta a gidan babanta da ta zama ka ta mata hidima in aure ya zo ka auren da ita maganar cin gado kuma ka je ka kare da kai da malaman fiqhu ba daɗi shi yasa ko aure mutum zai auren da yarsa wallahi ya kamata ka san waye za ka aurewa yarka mutum kawai ya zo ya aure yarka ya zo ya jefa maka ita ta wai ya tafi neman kuɗin banza ba zai yi a ƙasarsu ba in ba haka ba kuma ya dauke ta bari ta yaro ya an yi mai aure wai yana karatu a wata ƙasa sai suka yi mai aure yarinya budurwa karama kawai yana yi duka wata ɗaya wata biyu kawai shikenan ya buga an mai visa ya tafi kuma wai ba a da hali ba zai iya zuwa duk shekara ba in ya tafi sai bayan shekara biyu yarinya budurwa suka yi kuskure suka je suka hada ta kwana wai kanin mijin yana hana wai yana taya ta kwana kanin mijin suna taya ta kwana kawai yarinya ta bude harka da yara kawai ya tafi lafiya tana jini ya tafi ya batta kafin ya dawo ta yi ciki har an je antenatal har an yi waye ana zargi ana kaza kaza ya ce shi ba ɗansu ba ta ce ba ɗanka ba ne amma ɗan kaninka ne duk wannan da nake gaya muku ba tatsuniya ba ne ya faru ne muna da sakaci akan harkar kula da iyali wallahi Allah ya kiyaye قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان امراه سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه الفتح wata mata ce tayi sata ita kuma kai annabi ya gamu da mutane ita kuma wannan barauniya ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sarqat daga sariqa ne fi ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil fath a lokacin wato fathu makka shikenan fa faz'a qaumuha ila usama bin zaid yastashfi'unahu to ita matar yar gata ce tana da mutane kuma sananniya ce kuma tana da matsayi amma dai gashi ta yi sata shine mutananta sun tabbatar in idan labari ya je wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ta yi sata sai an yanke hannunta shine suka yi gaggawa shine fafazi a kaumu suka yi gaggawa suka tafi wajen wani mai suna Usama ibn Zaid maulan annabi ne bawan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yastashfi'unahu suna neman ya neman musu ceto wajen annabi mana irin hanya din nan kuma shi Usama an fada a hadisi annabi yace yana son sa annabi yace ina son ka ya Usama hibbu rasulillahi ne masoyin annabi yana son sa shi ma yana so sai suka yi dabara tunda ƴar uwarsu ta yi sata bari su yi maza su je su kama kafa dawa da Usama ibn Zaid kun ga tun a dama ana kama kafa kenan to kai ma yanzu al'amura suka yi dole ka dan kama kafa dan ana kama kafa ana kama kafa akan makaranta ana kama kafa akan zuwa kasuwa ana kama kafa akan zuwa asibiti ana kama kafa akan neman kujera ana komai ana kama kafa duba waye na dan sani AI na san wani aje a yace ayi kaza to amma kama kafan akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba to wannan kam za ku ji abin da ya faru suka je wajen Usama suka je ka je ka ce wa annabi ka ji tun da kai annabi yana son ka ka san ka shiga ka fita duk yanda za a yi karka bari annabi ya sa a yanke hannun yar uwanmu shikenan suna neman ceto Urwa yace kala Urwa falamma kallamahu Usama fima تلون فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتكلمني في حد من حدود الله ما لم أسامة يجي ساقوان نمتا نسك غيام بس يجي يترد من ذا الله يا رسول الله وانا الأمري للي تبس أن يكسكري وانت تاي ساتا تو ما دي الله منا غنيا كما تأدوب وانا الأمري بس أن ينكي هنن تبا وانا وايك غيام النبي kamar wani mutum ne da yana da matsayi da nauyi a idanka zaka yi wani hukunci wai yazo imama magana saboda yayi amfani da matsayinsa yayi maka magana mallan yana yi wa annabi maganan nan kawai sai fuskar annabi ta canja gaba daya nan sai baci dama an ce annabi in ran sai baci sai fuskar sa ta yi ja ta tsatsafo da jini kamar jini zai zubo a fuskar sa inda farin mutum ne a ga fuskar ransa ya baci to anan nan ake ganewa annabi an bata masa rai me yasa saboda wannan abin da Usama ya gaya masa yake kai a tukallimuni fi haddin min hududillah yanzu kai Usama kana zuwa kai mun magana akan wani haddi daga cikin haddodin Allah abinda Allah ya ce nayi kai Usama har ka isa ka zo ka ce mun kan nayi an ji an maka magana an ce kaza ni za ka yi magana akan kan nazartar da hukuncin Allah ya gaya masa da wannan kalma mai zafi sai Usama ya ce astaghfir li ya rasulullah ka nemi mun gafara a wajen Allah ya manzo Allah nayi kuskure astaghfir li ya rasulullah ka nemi mun gafara a wajen Allah falamma kana al-ashi qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiba yayin da yamma ta yi manzon Allah sai ya tashi kawai sai shirye hudu ba akan wannan abin da aka yi tare mutane ce duk ku zo nan sahabbai ce azo ina da bayani fa asna ala Allah bima huwa ahlu annabi ya yaba Allah da abin da Allah ya cancanta sun makala amma ba'du sai ya ce bayan haka dama in ka ji annabi ya ce amma ba'du to akwai bayani yace fa innama ahlakan nas qablakum abin da ya halakar da mutane kafin ku, dan Allah ina so ku ji wannan hadisin jama'a, ku ji abin da annabi ya faɗa don Allah a fahimci wannan hadisin. Fa innama ahlaka an-nas qablakum, abin da ya halakar da wasu mutane kafin ku, annahum kanu idza saraqa fihim ash-sharifu tarakuhu, idan wani mai matsayi yayi sata a cikin su saboda matsayinsa ba za a yi masa hukunci ba sai a kyale shi. Ka kwatanta wannan hadisin da wannan zamanin da muke ciki, idan wani mai matsayi mai hanya yayi barna sai a kyale shi, mutum yayi ta'addanci yayi tsiya yayi duk abin da zai sai ya ganshi yana yawo a titi saboda yana da matsayi, yana da long leg, yana da wanda za su yi wa DPO magana, yana da wanda za su yi wa kaza da sauransu. Alkali zai hukunci ga wani yayi laifi, wallahi daga Abuja za a bugu a ce kai kar kai wannan hukuncin, muna da interest akan wannan case din. Kowa a Najeriya babba yana da daman da zai iya magana wa wani alkali ko wani abin nan ya ce wannan hukuncin kar a yi shi, muna da ra'ayi, muna da interest. Haka suke faɗa, I have an interest on it. Yana cewa yana da interest, wallahi haka alkali zai lalata hukuncin nan. Kai ai lawyer ne ba ai? Kuma ana tura ku ai ku je kuiku? Wallahi nake gaya muku malam, annabi ya ce sun halaka ne saboda suna yin wannan. Wa idza saraqa fihim ad-da'ifu aqamu alayhi al-hadda, idan mai rauni yayi sata sai a tsayar masa da haddi. Yau ga wani, ga wata ta yi sata tunda yar masu matsayi ce an zo ana mun magana, kai Usama kana mun magana. Ka duba annabi tun zamanin manzo Allah yake faɗa, in mai rauni ne sai mai haddi, yanzu ma ba gashi ba, in ka ga dan sanda ya kama ka ya kai ka police station, wallahi baka da karfi ne. In ka ga an kai ka kotu ana wani kaza kaza an dau mataki akan ka, wallahi baka da shi ne. Wallahi duk wanda yake da wani, wallahi ba za a mai hukunci ba, ba ga sunan ana gani ba an kakka masu, amma dole a kyale su, ba hukunci. To sun dauko hanyar halaka kenan, duk al'ummar da take wannan to shikenan. Ko a gidanka ne, idan a cikin ƴaƴanka in wani ya laifi sai kai mai hukunci, wani baka mai hukunci, ka kashe gidanka dan ƴaƴanka za su yi inda wani ne, aida ba a yi masa ba saboda dan wance ne. Ko kuma sai ka ji yara suna cewa Allah babanmu tsoron wane yake yi, saboda baka iya mai hukunci. To ballantana a zamantakewa yau da gobe. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi, na rantse muku da wanda ran Muhammadu yake hannunsa shine Allah, law anna fatimata binta muhammadin, wallahi da a ce Fatima yar gidan Muhammad, mala haka ya kira sunanta gaya, ya kira sunan shi gaya, ya ce Fatima yar gidan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, sarakat, inda a ce Fatima za ta yi sata, laqata'tu yadaha, wallahi sai na yanke hannunta. Allah, Allahu akbar. Kaga dai karewar adalci kenan. In Fatima yar gidan Muhammadu, Fatima nan fa sallallahu alaihi wasallam, Fatima nan annabi cewa ya Fatima fa tsoka ne a jikina, ni ma tsoka ne a jikinta, Fatima bangare na ne. Yace ku so Fatima, amma ce wallahi in tayi sata sai na gutsure hannunta. Kamar ka ce a gidanka duk wanda yayi wani abu wallahi sai na dau mataki akan sa, kamar ka ce a jiharka duk wanda yayi kaza sai na yi kaza. Amma yanzu mabarnata su ne yan gata, cikakkun marasa mutunci su ne yan gata. In wani yanzu nan bakar magana ya gaya ma a nan unguwa, wani ya gaya ma sai ka kai shi gurin yan sanda a kule shi. Amma wani zai je a biya masa fili, ya je gidan rediyo ya kira sunanka izaga, ya ci mutuncinka, ya fito duk abin da zai faɗa, ba a sa mai komai ba, saboda yana da naira a Najeriya. In kana da kuɗi, in dai zaka ba da kuɗi, ba abin da ba za a yi ba. Ɗan sanda a fili zai kama ka, road safety a fili zai kama ka, custom a fili zai kama ka, ka yi laifi da ka abin da ce to kai samu me za ka yi, ka yi wani abu, ka samu ka yi abin da za ka yi, ka je ka duba ka wannan. Suka kama wani baya da komai, ya ce wallahi ni abin da ya ce ka je ka yi wani abu, ba ka ba ka wani, kai ma ba sun kama ka sun kwace ma mashin bai da ka ba da 500 kai ladan gashi nan zuwa yaje suka kama shi. Eh, ya zo ita neman waya ta bai same ni ba, Allah ya kama shi. Eh, ya ce ni ne fa chief ladan na gadan kaya. Wallahi dai ba da 500, 500 ne ko 2000 ka ba su ne? Ka faɗi gaskiya, karatu ne yanzu. 2000 a gani, ai wannan an haura shi da yawa, ustaz ne, 2000 akan kama mashin. wallahi 100 ka bashi zai sake ma mashin ka, amma da yake ustaz ne kai 2000 kaga bai sa mana akwatin masallaci ba, yaji ya kai wa dan sanda. Wato kaga ashe har ustazai ba suna zuwa su danyi wani abin kenan. Allah Allah kai mana afwa. Annabi ya ce wallahi sai na yanki hannunta laqata'tu yadaha. Mallan sannan yace summa amara sallallahu alaihi wasallam bi tilkal mar'a. Annabi yace ku kawo wannan matar da ta yi sata, ku kawo ta. Fa qut'at yaduha. Annabi yace ku yanki hannunta. Wallahi haka aka sa mallan makami, aka gutsure hannunta. Yace nan gaba kiya je ki ƙara yin sata. Amma abun mamaki fa hasunat tawbatuha ba'da zalika. Bayan an gutsure hannun nan, tuban ta yake kyautata. Mallan tayi tuba mai kyau, wata zawajat har ma ta je ta yi aurenta ta daina sata. Qala Aisha fa kanat ta'ati ba'da zalika fa arfa'u hajataha ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Nana Aisha take cewa bayan an yanke hannun, bayan ta yi auren, tana yawan zuwa gidan Annabi, tana zuwa daki na ta zo da yan bukatunta, ni kuma in je in gaya wa Annabi in ce gashi gashi wance ta zo tana neman taimako kaza a taimaka mata, kuma Annabi ya ci gaba da taimaka mata. To wannan yana nuna mana adalci shine zaman lafiya. Ba adalci ba zaman lafiya. Sannan kuma kai ma ya kamata ka sani, dan kana da matsayi a wajen wani, kar ka je kai abin da zaka zubar da mutuncinka. Ka je ka dauko maganar da ka san ba za ta yi ba, a je a zuga ka a ce ai kana da fuska wajen wani, ka je ka hana shi wani abu, to zaka zubar da kimanka. Duk wanda yake da adalci ya san me yake yi, to komun darajarka da kimanka, in ka je ka daukaka masa maganar da ba zai yi ba, to kaga ba zai yi ba, kaga ka samu matsala kenan. Wannan yana nuna mana musulunci shine addini, kyakkyawan addini wanda yake tafiya akan ka'idoji da doka. Bin doka da oda yake nuna mana mu bi doka da oda mu zauna lafiya. Babu doka ba oda ba zaman lafiya. San zuciyar jami'an tsaro, san zuciyar alƙalai, san zuciyar malamai, san zuciyar masu hukunci, ba abin da zai jawo al'umma illa halaka. Da fada cikin kunci, gashi nan kuma muna ciki kullum wayo Allah mun shiga uku muke kullum. Allah ka rufa mana asiri, Allah ka yafe mana, Allah ka sa aljanna ce makomar mu. Wa bi hadhal qadri kifaya. Wa subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.